والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بركم رسالة أني يمكن لهدي وندي باتي با 25 ذو رمضان a wannan shekara ta 1425 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na bakwai kenan da watan 11 shekara ta 2022. A yammacin jiya, idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 79 cikin wannan sura mai albarka, suratul an'am. Yau za mu tashi farkon aya ta 100 kafin haka ga tambayoyi kamar haka. Mai tambaya na farko yace, a musulunci an kayyade wa musulmai za su auri mata guda hudu, to amma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta'ala ya shar'anta masa auren mata har guda tara. Tambayar nan gurin mai hikimar haka, na farko ya kamata mu sani cewa dokoki na alqur'ani da na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dukansu ne ubangiji ta'ala ke yin bayanin hikima ba. Akwai lokacin da Allah ke bayyana hikimar da ta sa ya shar'anta cewa ku yi kaza, ko kuma hikimar da ta sa ya ce kada ku yi kaza. Akwai kuma lokacin da ubangiji ta'ala ba ya yin bayani, ya ce ku yi, dole ku yi, don saboda shi ne ya halitte ku, shi ya samar da ku daga babu, shi ne mahalittun ku, ku bayi kuke gare shi, dole ku bi, ku yi masa da'a. Kuma ya ce ku bari, dole ku bari, wa in kun gane hikima ko ku gane hikima ba. Wato kokarin gano hikima cikin tasri'at, wato ababai da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ko na umarni ko na hani, wannan baya cikin abin da ake so mutum ya shar'anta imani a kansa. Farkon abin da mutum ke yin imani a kansa, Allah ya ce in yi, dole in yi, sawa'un na gano hikima ko ban gano hikima ba. To amma ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da ganin damarsa ya ce banci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu hukunce-hukunce shi kaɗai waɗanda bai yi tarayya da sauran mutane ba a kansu, abin da ake kira al-khasa'is, wato keɓantattun al’amura. Idan annabi sallallahu alaihi wa sallama mace ta zo wajen shi sai ta bayar da kanta gare shi, yace na karɓa, shikenan ta zama matarsa, ba buƙatar sai wani ya zo ya shiga tsakiya an yi alwali, ga alwali, ga sadaki, ga waɗansu al’amura. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura aure tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da Zainab bint Jahsh, kai tsaye ubangiji ya wahayi yace na ɗaura maka aure da ita. Falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka likai la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Kamar kuma yadda anan gurin aka faranta masa ya auri mata guda tara lokaci guda, yayin da sauran ɗaiɗaikun mutane ya zanto kowa an iyakance masa aure hudu ko mata hudu a lokaci guda. Ba ta halatta mutum ya auri matar aure sama da hudu a lokaci guda. Sai na akwai hukumomi masu tarin yawa da waɗansu marubuta suke rubutu a kai, akwai wanda suka keɓance wannan matsala ma da yin wato ainihin rubutu, kamar Muhammad Ali Sabuni ya yi abin nan na hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faranta masa aure na mata tara lokaci guda. Akwai hikima a siyasance, akwai hikima ta fuskar da'awa, akwai hikima ta fuskar shugabanci, akwai hikima ta zaman tare, hikima a shari'ance, saboda duk abin da ya faɗa wahayi ne, duk abin da ya faɗa doka ce. Ko kuma sauran mutane mazaje suna da ikon zama da annabi ne kadai a awanni 12 na yini, amma a awanni 12 na dare kuma yana ina, yana gida tare da iyalinsa, tare da matansa. To wannan shi ne hikimar tara matan da yawa, don abin da ya faɗa in wannan ba ta haddace ba, wancan ta haddace, in wancan ba ta riƙe ba, wancan ta riƙe, washe gari ta ɗorar ta faɗa. Shi yasa ai ummu na Aisha ta fito cikin waɗanda ake kira al-mukhbirun fi riwaya, wanda suka fitowa ruwaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum bakwai, amma ta sai Aisha kuna ce sab'un min as-sahbi فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مدر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا بن عمر كذا بن بكر إن سمت قوة رويت حديث من ذا الله وانا أتكلم سأقول أمنا عائشة ina ba za mu yi ba don mu falma tana ɗaya daga cikin ita ma masu rawaito hadisi da dama daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam don mu habiba haka duk ma banka da ya ka samu da bakawar waya daga wajen sa to kaga irin al'amura da zai yi da dare na mu'amala ta cikin gida in ba dan Allah ya sa matan suna da yawa haka ba da suwa za su haddace su fada mana ga yadda manzon Allah ya zauna da iyalinsa ga yadda yake ibadarsa cikin dare ga mu'amalarsa ga hirarsa tsakaninsa da matansa ana daki wannan ko ana daki wannan har wannan din ya zama mana guzuri a rayuwar mu kowa da kowa amma duk haka abokan adawar addinin musulunci sun yi kokari su sanya zargi da tsufa game da yawan mata da manzon Allah ya aura to anan gurin amsa da malamai suke ba su malamai na addinin musulunci cewa abinda zai nuna maka cewa manzon Allah ba kwaɗayin kyamata bane yasa yawai ka aure ba kwaɗayin dan in ba kwaɗayin kyamata ne zai sa mutum ya yawai ka aure to sai mutum ya aure shi budurwa ko budura ku faɗa mana ku ne su kuke ji ko mutum ya aure budurwa ko ma'ana idan har mutum ya kasance kwaɗayin kyamata ne kaɗai ya ɗebewa kansa cewa game da kyamata ba sai aure budurwa lokacin da Jabir dan Abdullahi ya aure manzon Allah ya tambaye shi fa ya aure ne na ganka da turare na angonci ce kwarai na ya aure me ka aura budurwa ko bazaura ya ce bazaura sai manzon Allah ya ce halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk ina ma budurwa ka aura ka ba ta dariya ka baka dariya ka yi wasa da ita ka yi wasa da kai ashe manzon Allah ya san sirrin da ke cikin auren budurwa amma tare da haka dai sai ya aure ne bazaurawa saboda ba kwaɗayin kyamata bane ta sa yayi aure hikimomi ne na da'awa hikimomin zaman tare hikimomi na yaɗa musulunci hikimomin na jawo waɗansu mutane kusa da shi don su musulunta ba ka bi Safiya bintu Hiyy bin Affan lokacin da aka je aka ci danginsu da yaƙi aka kawo musu cikin fursunonin yaƙi sai su ga cikin kaso ta faɗa nan har ta zo ba hannun manzon Allah sarki da sai manzon Allah yake shawarar ya riƙe ta a matsayin baiwa ko ya aure ta ko me zai da ƙarshe yanki shawarar ya aure ta me hikimar aurenta duk ga danginta an kawo su a matsayin fursunonin yaƙi kannan babanta kannan mahaifiyarta yayyen babanta yayyen mahaifiyarta da sauran matsansu danginta duk an raba su a matsayin bayi ita ma ta tsaye ƙarƙashin bauta manzon Allah kuma ya ƙantar da ita kuma ya aure ta ƙarshe lokacin da ya aure ta sai duk sauran sahabbai suka rika cewa ai abin kunya ne mu rike su da kan manzon Allah a matsayin bayinmu don haka duk wanda yake da bawa zurriyar gidanta zurriyar kabilarta sai suka yi ta ƴanta su kowa na bawan ta ƴanci su kuma suka ce to tunda mu kuma an yi mana wannan karamci a wannan matsayi to ya kamata mu shiga musulunci gaba ɗayanmu sai suka shiga musulunci ka duba na Sauda bintu Zam'a yaya manzon Allah ya aure ta an je hijira ta rasa mijinta a gidan hijira shine Habasha ta dawo Makka dukkan gidansu kafirai ne ga ta kuma ta manyanta ba wani wanda zai zo yayin sha'awar aurenta a lokacin da gaggawa sai manzon Allah ya ga hikimar shi ne ya aure ta don ya tsare mata imaninta ya aure ta don ya tsare mata imaninta don ta samu tsaro don ta samu protection don ta yi addini don ta yi aqida haka kuma manzon Allah ya zauna da ita a wannan matsayin haka duk idan kan kidin daga mataye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummuna Aisha ce kai manzon Allah ya aura tana budurwa amma dukkan su gawarawa ne inda kwaɗayi ya mutu da duk sai biyan ma amma tunda ba wai wannan kwaɗayin ne a gaban sa sallallahu alaihi wasallam yakan kalli hikimomi to sai ka tantiya a rusa wannan masu anan nake so in ce anan nake so in ce yanzu babu mamaki ka ga wata ka ce ta rika aure ta dan ka tsare mata imaninta ka tsare mata addininta yana da kyau kai sunna to amma in ka faɗa da baka magana ta bi hazuci kada wata rana ka goranta mata manzo Allah bai taɓa gorantawa wata ba kada kai yanzu ta yi imani ka aure ta kace ke dina aure ki ma dan tsare miki imani ki ka goranta mata manzo Allah baya goranta wa mutane sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka aura a wannan matsayin ka musulunta sai ka tsare martabarta ka mutunta ta sannan kuma duk yadda in ma wannan ce manufarka wani lokacin baya daga cikin hikima faɗinta da baki tsakaninka da Allah ba lallai kake so a wajen Allah ba baya daga cikin hikima faɗinta da baki duk mace abin da take so a wurin miji ta ji cewa yana so ba wai yana tausayi na ba soyayya ta riga ta soyi zuwa amma in kawai tausayi kake yi a idan ka gurguwa a bakin danja tana bara ba kana tausayi ba da ke kai ta gida mana matsayin mata ba ga wani ba duk mace a duniya ta tausayi cewa kana son ta wannan riba ce ta wajen ƴa mace sannan sai tausayi ya biyo baya amma har kawai kana tausayin ta wallahi tausayin kin jeje wallahi tausayin kin jeje magana ta gaskiya ko kana son ta shine magana sannan tausayi ji ba sai a garwaya ko ba haka ba eh mawadda ko rahama haka Allah ya rakanta cikin surkun ruhi wannan mai tambayar yana ta tambayoyin sa guda biyu tambaya ta farko dangane da mata na hurul ayn ana maganan cewa kowane namiji za a ba su mata ya guda biyu na hurul ayn to ita wannan cikin gidan duniya idan mijinta bai shiga aljanna ba ya za a yi kenan za ta samu wani namiji hurul ayn a can ko ya za a yi kenan ubangiji ta'ala ya nuna cewa maza Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce idan an yi hisabi kowa ya san matsayinsa bayan an sa duk wanda suka cancanta shiga cikin aljanna duk sun shiga za a yi rara na wurare da waɗansu gidajen da babu kowa ubangiji ta'ala sai ya farar da waɗansu halitta dan a cike wuraren da babu kowa ko gidajen da babu kowa to kaga waɗannan halitta da ubangiji ta'ala zai halitta su a wannan lokaci ba a an faɗi su a jumlace ba tare da an ce maza ko kadai ko mata kadai ba dan haka za su iya zama maza za su iya zama mata za su iya zama a garwaye amma dai abinda kowa ya kamata ya samu tabbas a cikin zuciyarsa shi ne yana daga cikin cikar ni'ima a cikin aljanna babu gauro ba wanda za ta zauna ba miji ba namijin da zai zauna ba mace illa iyaka ka samu ta tance wato cikin hurul ayn ko kuma ka samu ta nan taka ta nan ce aka saki kilar halittar ta aka baka ita gidan aljanna wato ta fito malami ma suka tattauna suka ce wai wace ta fi tsakanin hurul ayn ta asali malamai da suke ganin cewa duk kimar ɗaya ce duk darajar ɗaya ce ibn al-qayyim ya yi dogon bayani a cikin karkashin fassara fadin Allah ta'ala inna ansha'na hunna insha'a fa ja'alnahunna abkaran qurban aqraban li ashabihi take shi ne ba bambanci tsakanin su wajen kyau wajen nagarta wajen tausayi wajen halayya wajen tabi'a da sauran al'amura ya halatta a baiwa mutumin da ba musulmi ba al-qur'ani ya rike ko aka dan sa ran ko zai karanta ya musulunta idan ya baki alqur'ani wanda yake da fassara da yaren da yake ji kamar turanci ko harshen hausa ko fulatanci ko dukkan yaren da idan san an baki da shi zai iya karanta wannan shine fi amma ba a baki qur'ani mai bakin alqur'ani din a rubuce ba mai translation za a baki dan ya karanta ko Allah ne ya sa ka musulunci wani kuma tambayar da karfe na zata kuma karanta ta gaba wani ba shine wanda yake cewa wa anti waɗansu daga cikin mutane sun ce wai su ne suka yi fushi da daidai rashin lafiya kwana biyu nake ba haka bane ba ma asabu min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'asaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ma asaba min musiba ba wata musiba da za ta faru a ban kasa ba wata musiba ba wata wahala ba wani abu mai bakanta rai mai susu zuciya fil ardi da zai faru a ban kasa wala fi anfusikum ko akawunanku hasara rashin lafiya dukiya ta gayyara illa fi kitabin fatina rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya kaddara kaza zai samu wani daidai lokaci kaza min qabli an nabra'aha tun kafin mu farar da halitta tun kafin a kage halittan sama da kasa Allah ya riga ya tsara wani zai zazzabi wani zai ciwon kai wani zai malaria wani zai ulsa wani zai kaza wani zai kaza in zalika ala Allah yasir ina fata an fahimta a cikin jarraba akwai abin da akwai a cikin rayuwa ko akwai abin da kira al-ibtila wato jarraba wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masassara zazzabi mai tsananin zafin da idan an ɗebi kofin ruwa an sa ruwan kansa darajar zafin su sai ta ƙaru shi kuma waye ya masa wani abu bangin jala ne ya kaddara masa lokacin da annabi ayyub ya yi cutar da ya shiga ta yi ta wahala shi kuma ya masa wani abu bangin jala ne ya zaɓi su bauta da haka ga abin da yake faruwa a sararin duniya ba wannan da yake sa maka hannun sa hannunsa ya tasiri sai abin da Allah ya kaddara kullum yusibana إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آية ترسل آية تسعين لترى لا مكاسكاً آية تتجيد بألتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
وجعلوا لله شركاء الجن سوء وأندى سكبا مسلميبا جعلوا لله سنسن ياما الله سبحانه وتعالى الجن الجنو شركاء أمتن أبو كنان تاري وتؤنولا الجن سيني المفعول الأول أنقانيكو شركاء سيني المفعول الثاني sun sanya aljanu a matsayin abokan tarayya ga Ubangiji ta yadda in sun tashi neman biyan bukata sai su kira sunan aljan a matsayin a madadin sunan Allah su ce ko ya shamsa ya ilu ko ya damda ya ilu ko wani suna daga cikin sunan rauhanai da nufin cewa ya kawo masa amfani ko ya kare shi daga wata musiba wanda wannan shirka ce sanya ma Allah abokan tarayya ne sanya ma Allah kishiya ne shine ma'anar waja'alu lillahi shuraka aljin wa khalaqahum alhali Allah ta'ala shi ne ya halicce su shi ya samar da su daga babu ya kuma kewaye su da kulawarsa ya kuma tanadar musu duk abin da suke bukata don ci gaba da rayuwarsu a ban kasa tun daga numfashin da za su shaka zuwa ga kasar da ke dauke da su da kuma samaniyar da ke musu rufi daga sama ya kuma saukar musu da ruwa ya fitar musu da tsirrai wannan shi ne inaya ta Ubangiji allati tuhitu bi jami'il makhluqat wanda take kewaye da dukkan halittu dukkan samammu wa khalaqahu ubangiji ta'ala da ya halicce su wa
tawa domin ka tawa tawa ko tawa ne ko ta wani mutum shi kadai ila ya iya yin kuskure shi
irin yahudawa suka ce da yahudawa suka ce ko annabi isa ce dan Allah ne irin yadda krista suka ce bani ne kenan wa banati kuma suka kago masa ƴaƴa mata kamar mala'iku wato ainihin da waɗansu daga cikin kafiran maka suke cewa ai mala'iku mata ne sannan kuma ƴaƴan Allah ne wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatan ashhadu khalqahum tatuktabu shahadatuhum wa yus'alun ubangiji ta'ala ce bi ghairi ilmin suna yin hakan ba tare da ilimi ba ba tare da wani wahayi da ya zo musu da wannan bayani subhanahu wa ta'ala amma yusifun tsarki ya tabbatar ma Allah kuma ya ɗaukaka gabarin abin da suke siffanta shi da shi abin nufi ya fi ƙarfin a siffanta shi da cewa yana da ɗa domin jingina masa ɗa jingina tawaya ne zuwa gare shi kuma ya fi ƙarfin a jingina masa abokin tarayya domin samun abokin tarayya wanda yake kai da shi kamar sa'annin juna wannan tawaya ne game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bunƙasa amma ya fito ne daga abin da suke siffanta shi da shi badi'us samawati wal ard shi Allah shine makagin halittan sammai da kasa ya halitta sama da kasa ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba anna yakunu lahu walad ta yaya za a ce yana da da domin ka'ida idan ka samu da menene zai fi kayatar da kai mai dan da kuma shi dan yayi kama da kai ko ya sha bamban da kai duk da a duniya yana so a ce kai shi da mahaifinsa kamar an tsaga kara kamar masaki na ƙwarya aka yanka ta saman da ta ƙasan duk iri ɗaya to ta yaya Ubangiji ina za ka samo masa kama domin ba shi yiwuwa ɗa ya zama ɗa sai in akwai wani ɓangare na kamanceceniya tsakaninsu da wa mahaifinsa ba shi yiwuwa uba ya zama uba sai ya zanto akwai waɗansu siffofi da suka yi tarayya tsakaninsu da kansa don da ka'idar al-bunuwa wal ubuwa a samu kamanceceniya cikin mafiya yawan siffofi ko gaba ɗayan siffofi akwai wanda za ka ga 100% komai ɗaya akwai wanda za ka ga 90 cikin 100 sun yi kama da juna to ka kawo inda wani wanda ba Allah ba yayi kama da Allah da kason 1 cikin 100 to ta yaya za a ce na sa ina ba zan furta ko kai yanzu a ce matarka ta haifi da wanda yake ba kama tsakaninka da shi ta kowace fuska wannan zai faranta mare ko za ka ji damuwa za ka ji damuwa ko ba za ka so ba a ce danka bane dan ba wata kamar cikeniya to waye kuma wanda ya kama da Allah a ban kasa idan ka ce wani yayi kama da shi sai a ce yaushe kaga Allah balantana ka gano wani yayi kama da Allah ina ba zan fahimta tambaye da dukkan wanda suke jinginawa Allah da ba za su iya baka ansa ta bakin anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba gashi kuma baya da mace domin ya kamata idan yana da da to kuma yana da mace tunda hikimar Allah ta ki haka kawai namiji ya haihu shi kadai ina ba zan fahimta dole sai da mace to wannan haka Allah madaukakin sarki ya kaddara to ta yaya za ku jingina masa da baya da mace kuma ta yaya za ku jingina masa da ba kamanceceniya tsakanin shi da dan ta kowace irin fuska wa khalaqa kulli shay shi ubangiji shi ne halitta komai da komai duk abin da ku gani a banka sa dinnan halittar sa ne wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masalin ne game da dukkan komai babu abin da yake fakuwa cikin ilimin sa kace
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
ذلكم بيوانت سبوفي دا اكا انبتا ابايا واند بايدا دا بايدا ابوكين تاريا مهل تن كومي واند يسامد دا كوا دا كومي ذلكم سيوانت دا اكا انبتا الله سيني الله ربكم وبنجدون lafazin rabbu abinda yake nufi wanda ya halicce ku sannan kuma mamallakin ku sannan kuma mai arzuta ku sannan kuma mai gudanar da lamuran halitta samarwa daga babu mallaka ma'ana alaka da ke tsakaninmu da shi alaka ce ta mai mallaka da mai da wanda ake mallaka shi ke mallakar mu mu kan gaba daya wani property ne na Ubangiji subhanahu wataala dukkan wanda yake ban kasa a sama ko kasa ko malaika ko aljan alaƙar da ke tsakaninku da Allah kenan ba alaƙa ce ta haifayya ba alaƙa ce ta mallaka da wanda yake mallaka ga wanda ake mallaka shine Annabi Isa shine Nana Maryamu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malaika Jibril shine mutane sama aljan duwatsu da dukkan halittu wanda ake mallaka kenan ga mamallakin shi kadai shine Allah kaga shine Rabb wanda ya samar daga babu sannan kuma mamallaki baya ga haka kuma mai arzikawa mai baka duk abin da kake bukata na karayu a banka tun daga abinci zuwa iska da dan adam zai shaka sannan kuma shine al-mudabbir wanda yake gudanar da lamarin dan adam ya hauhawar da dan adam a zango zango na rayuwa a ciki tun yana dugun mani ya zanto gudan jini ya zanto tsoka har ya zama jariri bayan an haife shi tun yana dan karami har ya fara zama har ya fara rufe har ya zama mutum ubangiji yake dabbara lamarin sa gaba yake gudanar da lamarin sa sannan suke bambanta wa ɗan adam yanayi don yi tun muliyar kowane yanayi ya kawo sanyi ya kawo zafi ya kawo damana ya kawo lokacin bazara sannan kuma ubangiji suke bambanta wa ɗan adam lokaci ya kawo hantsi ya kawo rana tsaka ya kawo garjin azhar ya kawo la'asar liƙis kuma ya kawo almuru daga nan gurin kuma har dare yanzu har kuma sanyin asubahi yanzu wannan shine al-mudabbir alladhi yudabbiru al-umura kullaha wanda yake gudanar da lamurra gaba daya banda Allah waye ke wannan ku shine Allahu rabbukum Allah madaukakin sarki ubangiji la ilaha illahu ba abin bauta bisa da cancanta sai khaliqu kulli shay'in fa'budu malikin kowane irin abu da haka ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakeel shi mai kula ne akan kowane irin halitta yana lura da kowace halitta ya san me take ciki mai kiyaye ta ne mai yi wa dan adam kididdigar maganganunsa da ayyukansa da numfashinsa kowane irin abu Allah na yana maka kididdigarsa yana lissafa maka shi la tudrikuhu al-absar shine wanda gannai ba ta riskarsa wa huwa yudriku al-absar shine wanda yake riskar gannai wa huwa al-latif al-khabir kuma Allah shine al-latif lafazin al-latif yana daukar ma'anar mai tausayi Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul adil ubangiji mai tausayi ne game da bayinsa yana arzuta wanda ya ga dama shine al-latif al-khabir sannan lafazin al-latif yana nufin masanin al'amura da ke boye ba a fili ba. Ubangiji ta'ala ne masanin boyayyun al'amura, ba wanda suka fito salari ko suka fito fili ba. Sannan kuma al-khabir yana nufin gwani cikin lamuransa, wanda kowane irin abu akwai gwaninta cikin abin da Allah ya gudanar, ko kuma al-khabir mai baiwa halittu labarin abin da suka aikata a cikin rayuwarsu. To wannan aya ta la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir, wato ganne ba sa riskarsa, shi ne ke riskar ganne. Abin nufi ganne ko idanu ba sa iya mata kallon kwakwaf, shi Ubangiji ta'ala shi ne ke wa dukkan halitta kallon kwakwaf, dai shi ne al-idrak, yadda ya kamata a farfara shi a hausa kusanto da mana. Kada mutum ya ɗauka wannan aya ta ci karo da ayoyin da suke nuna yiwuwar ganin Allah a ranar tashin kiyama. Dan Allah ta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, wato a ranar tashin kiyama waɗansu fuskoki za su zanto suna kyalli suna haske, ila rabbiha nadira, kuma suna samun kallo duba zuwa ga Ubangiji za su ga Allah madaukakin. Ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace innakum tarawna rabbakum yawm al-qiyama كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يتذاك سامدا مرجنون أبنجلون كم مني على أن تاسن كياما إلين يد كتي إيا جنون متى أدران شافون إذا كتي يو شافون دوتا أيك دوتا تانغرا ريكي لا تضامون في رؤيته باقا تنورين يد جنا وجن كلا متى تن ونمني تهولر بتاكاري مبا كوادي جنسي كوانا حتى كما باي ذاتك الله على أن تاسن كياما ممني كن amma ba fari ba za su damu daman ganin shi ba, inda yake kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, wato kafirai a wannan rana za a katangance su, za a sanya shamaki tsakanin su da Allah, ba za su ga Allah. To wannan aya da take maganar yiwuwar ganin Allah ga mu'minai ba ta cin karo da wannan talatu dirkul absa, domin wannan tana magana akan annazar gani, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, annazar kenan ko ar-ru'ya gani, ko kace annabar ko kace ar-ru'ya, kamar yadda hadisi yake innakum tarawna rabbakum, kaga ar-ru'ya ke ko annabar, kamar yadda Allah yake wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, ko da annabar da ar-ru'ya sun sha banban da al-idrak. Al-idrak domin annabar gani a nan gurin yanzu, ko wanda gani na da wanda yake cikin masallacin nan da wanda zai gani a talabijin, amma ba wanda yake mun ganin kwakwaf, ni ma nan duk wanda yake gaba na ina ganin sa, amma ba wanda nayi wa kallon kwakwaf, domin na gan shi ne iya abin da zai iya yiwuwa in gani, abin da baya yiwuwa in gani ban gani ba, shi ma abin da ya gani abin da zai iya yiwuwa ya gani, wanda baya yiwuwar ganinsa bai gani ba. Yanzu nan gurin ko galibi duk wanda yake da hula a kansa ko menene, inda tabo a kansa ba sani ba, inda sanko a kansa ba sani ba, mu dai mun kalle shi amma ba mu ga sankon ba, tunda hula ta riga ta rufe shi, ko ba haka ba, amma ganin kwakwaf daban. Waɗancan ayoyi sun nuna za a ga Allah, wannan ayar kuma ta ce ba za a yi masa ganin kwakwaf ba, a cikin sun gano da juna, ba sun gano da juna, don abinda wannan aya ta kore ba shi ne abinda wancan ayar ta ba. Ina fata mai ta wancan aya ta nuna yiwuwar ganin Allah, ganinsa daban, ganin kwakwaf kuma daban. To kada ai babin za a yi a iya wa Allah ganin kwakwaf, dan adam dan gwan kuma ba ga masa ganin kwakwaf ba, ballantana kuma Allah subhanahu wataala. Ina ba ta fahimta, kila wannan bayani shi ne zai kusanto da ma'anar ta yadda ayoyin ba su cika da juna ba. Ubangiji yake la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir, ubangiji ta'ala ba shi iyawa a yi masa gani na kwakwaf, amma shi ke wa dukkan gannai kallo na kwakwaf, ya san komai game da kowa. Wa huwa al-latif al-khabir shi ne al-latif, sannan kuma shi ne al-khabir subhanahu wa ta'ala. A takaice dai, ganin Allah a ranar tashin kiyama da Allah zai arzuta mummune da shi, wannan aqida ce tabbatacciya cikin ayoyi na Al-Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma akan haka dukkan magabata na gari suka. Amma ganin Allah a nan gidan duniya zai iya yiwuwa wani ya ga Allah, zai iya yiwuwa wani mutum ya ce ya ga Allah, sannan shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na cewa shi ne mafifici cikin halittar Allah, shin ya ga Allah? Hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim daga Masruk ibn al-Ajda yace, kuntu muttaki'an inda Aisha, na kasance ina kishingide a gaban ummuna Aisha zama na daukan ilimi, fa qalat, sai tace da ni ya aba Aisha, ya kai baban Aisha, wato yana da ƴa sunanta Aisha ko kuma al-kunyata ce haka baban Aisha, ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرق أبا بي قد أخذ دكا واني ما قنا قمد سوته يا جرم مكأريا قمد أبنجز قلت ما هن نتي منين يسوء قال سيدتي من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرق دكا واني يتي دكي annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijin sa to ka tabbatar ya dauki babbar ƙarya yayi wa Allah ƙarya
na
kala masruq yace wa kad kuntu muttaki'an fajalast da ina kishin gide sai na ga zaman na zamani sai na tashi zaune fa qultu nace da ita ya ummul mu'minin ya ke uwar mummune ungurini wala tu'ajjilni ko wala ta'jilni subina a hankali cikin darasin da kike dora mun karki mun gaggawa karki dora mun abin da gwalwa ta zata kasa dauka alam yaqulillahu azza wa jalla ubangiji ta'ala bai fada ba cikin alqur'ani walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha Allah yace walaqad ra'ahu haqiqa ya ganshi bil ufuqil mubin asasan min sama ولقد رآه نزلة أخرى يا ساك غنينشي أولو كتن ندبن سيسي قوكا كوا يا غنشي وتو منزان الله يا دع الله سيئة حقوق في آية فقالت في أمنا أجدت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تكي دكتكين هلتو نيني فرقون ليفاري واقع النبي تنبيع غمرما أنا وانا آية دكاو منهم kafin wani ya tambaye annabi ne na fara tambaye shi ka ku ya kamata na fika fahimtar ma'anarta fa kana yace da na tambaye annabi sai yace inna ma huwa jibril abinda ake nufi manzon Allah ya ga mala'ika jibril wala qadra'ahu haqiqa manzon Allah ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin haka wala qadra'ahu nazalatan ukhra manzon Allah ya ga mala'ika jibril amma ba manzon Allah ya ga Allah ba ina fatan kun fahimta لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين من ذا الله يقال بأن يتوى من تبقن الملائكة جبريل با أكن صفة صدأتها للتشيشي سيوى أن الملوكتا قدادي لقد رأاه بالأهد المبين دكومو لقد رأاه نظرة أخرى يسي إن من دولنا دك لوك اسمه نسي قنيش لا قنيش لا صفر مصر أما الصفر حالتا سأولنا كلا نيبو دادي كلا
نعم
رأيته منهدطا من السماء na ganshi yana saukowa daga sama sadan izamu khalqihi ma baina as-sama'i ila al-ard girman halittarsa ya riga ya rufe abin da ke tsakanin sama da ƙasa fa qalat umma Aisha tace awalam tasma anna Allah yaqulu baka ji ba Allah na cewa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latiful khabir baka ji wannan aya ba awalam tasma anna Allah yaqulu baka ji ba Allah na cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim baka ji wannan ayar ba ba su yi wa ubangiji ta'ala yayi magana shi da wani mutum shi da shi sai dai ta fuskar wahayi ko ya sanya hijabi tsakanin su ko ya turo da wato mala'ika yayi masa magana yayi masa wahayin abin da su amma ba wai shi da shi su yi magana ba babu wani ina fata mun hanta qalat ummu aisha tace wa man za'ama anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam katama allahi faqad a'zama ala allahi al-kiri dukkan wanda yiri cewa manzon Allah ya boye wani abu cikin abin da aka masa wahayi to yayi wa Allah kariya wallahu yaqul ya ayyuha ar-rasul balligh ma qalat tace wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin duk wanda yace manzon Allah ya san me za a yi gobe zai iya bada labarin me zai faru gobe faqad a'zama lillahi al-kirya to wannan ma ya dauki babbar ƙarya ya jingina ta ga ubangiji wallahu yaqul Allah ko yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana ba kaga abu guda uku umma da Aisha ta tabbatar mana abu na farko manzon Allah bai ga Allah madaukakin sa mala'ika jibril me ya gani ya ga mala'ika jibril amma bai ga Allah sannan kuma na biyu manzon Allah bai koye wani abu ba cikin duk abin da aka shukar masa na wahayi sannan kuma abu na uku manzon Allah bai san gaibi ba bai san me za a yi gobe da jibi da gata ba sallallahu alaihi wa alihi to kaga wannan hadisi yana cikin sahih muslim sannan asalin sa ma ko tushen sa yana cikin sahih bukhari to kaga nan gurin manzo Allah shi Allah ya fi kauna cikin halittu bai samu daman ganin Allah ba a nan gidan duniya annabi Musa alaihi salam yace rabbi arini anzur ilayk Allah ya ce lan tarani ba zai yi ka ganni ba a nan duniya to ya za a yi wani mutum kuma sai ya zo ya ce ya ga Allah kaga wannan kuskure na ga wannan hadisi da in rushe mana wannan aqida da waɗansu malamai suke faɗa dan barazana da cika ido da furgita mutane a ce wai ga wani juma'a ma sai ya ga Allah ah yayi kaza yayi kaza yayi kaza to waɗannan dukkan su maganganu ne wanda ba su tushe cikin shari'ar musulunci kun gare ga aya ta alqur'ani ga kuma hadisi cikin bukhari ga kuma hadisi cikin muslim ina zan magana kai ga kafara babu sauran wani abu kuma sai dai aya ta gaba Allah ce
qad ja'akum basa'ir min rabbikum faman absara falinafsihi waman 'amila fa'alayha wama ana 'alaykum بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل
وبنجد السيكة لجاءكم بطائر من ربكم حقيقة هجوجي سنزومكو دقوجنك وبنجد فمن أبصر فلنفسه دكاً واندا ya samu basira yayin aiki da wannan hujjoji to yayi ne fadan amfanin kansa bai mori kowa ba face kansa wa man amiya wanda ko duk ya makance wa hujjojin yake yin aiki da su bayan ya fahimce su fa alaiha haka kuma kansa ya cuta bai rigi kowa da komai ba wa ma ana alaikum bihafiz da dai ni ban zaman to dan gadi akan ku ba ta yadda zan tsare ku dole sai kun bi gaskiya abinda ji kana sai in bayyana muku in yi wazi in fadakar wanda Allah ya so shi siriya ya dauka wannan kuma ba haka ba wannan kuma shi jiyo wa kazalika nusarrifu alayat kamar haka ne muke sarrafa ayoyi inda Allah subhanahu wa ta'ala wal yaqulu darasta amma a karshen lamari za su ce ko ya kai a wajen wani wa qalu asatirul awwalin katabaha bahiya tumla alayhi dhukratan wa asila suka ce wai tatsuniyoyi ne na mutanen farko ya je ya nemi wani ke masa shifta yake masa illa'i shi kuma yana rubuta ana masa shifta da safe a faɗa masa wani kaso na tatsuniyoyi ya rubuta da yamma haka har ya haɗa surori izu izu har ya zo kawo ya ce wahayi ne daga sama shi ne waliyakulu da rasta za su ce ko ya kai a wajen wani a wata ƙira'a waliyakulu da rasta wato kun yi musayar ilimi ne kai da wani kai ka ba shi irin tatsuniyoyi da ka sani shi ma ba ka irin tatsuniyoyi da ya sani ka san cewa idan an zauna zaman tatsuniya aka yi musayar ilimi wannan ya faɗi tashi wancan ba ya faɗi tashi haka kafirai suka tuhumci manzon Allah cewa wai Qur'anin da yake kawo wai tatsuniya ce wali nabiyina huli qaumin ya'lamun ko muna bayyana waɗannan ayoyi ga mutanen da suke da sani ittabi ma uhiya ilayka min rabbik lalle ka bi abinda aka masa wahayi daga wajen ubangijinka la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga santanta sai Allah shi kadai wa a'rid 'anil musyrikin ka kawar da kai daga musulkai abin nufi idan sun faɗi bakar magana kar ka mayar da martani da bakar magana idan sun yi zagi kada ka mayar da martani da zagi idan sun cutar da kai kar ka yi kokarin cutar da su kawar da kai ka kyale su an yi wannan magana ne daidai lokacin ba riga an yi umarni da yaki ko jihadi ba kamar yadda Allah ya ce fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri wato ka rinka yin afuwa ku rinka yin rangwame har ya zuwa lokacin da Allah zai kawo umarninsa ya saukar da lamarinsa wato kafin a yi umarni da jihadi ke ولو شاء الله ما اشركوا ان ابنجي تعالى ياسو da bu fi shirka ba abin da yake nufi da mashi'a anan gurin ita ce mashi'a ta kadariya ba mashi'a shar'iyya ba wato mashi'a ko kace kaddara ta ubangiji iri biyu ce akwai kaddara yadda Allah ya kaddara duniya ta kasance akwai kaddara a shari'ance kaddara ta fuskar halitta ta sha bamban da kaddara ta fuskar shari'a kaddara ta fuskar halitta yadda ubangiji ta'ala ya kaddaro wa duniya ta zama wani musulmi wani kafiri wani kirista wani bayahudi wani bamajusi wani fari wani baki wani gajere wani dogo alqadarul kauni ke kaddara ta fuskar halitta akwai kuma alqadarul shar'i yadda ubangiji ta'ala ya tsaro a shari'ance duniya ta zama yayi umarni da sallah, yayi umarni da zakka, yayi umarni da sadaka zumunci, yayi umarni da adalci, yayi umarni da tausayi. An gane ku? A waje daya ya hana zalunci, ya hana kisan kai, ya hana sata, ya hana zina, ya hana shan giya da dukkan kayan maye, ya hana dukkan wani abin da bai dace ba na dukkan wani hali na tur. To wannan alqadru shar'i kenan, yadda Allah ya tsaro a shari'anta duniya ta kasance. Alqadrul kauni kuma yadda Allah ya halitto duniya. To nan gurin da Ubangiji ta'ala ce walau sha Allahu ma asrak, inda Allah ya so ai da ba su shirka ba. To inda ya so kana nufin ta fuskar shari'a ko ta fuskar halitta? Ta fuskar halitta ake magana. Ina ba don fahimta. Inda Allah ya ga dama ta fuskar halitta, da ya halitti duniya gaba ɗayanta, mummune ba za su yi shirka. Amma ta fuskar halitta ya tsaro duniya ta zama akwai kafirai akwai mummune. Huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ma'ana Ubangiji ta Allah ya halicce ku cikin ku akwai mummune, cikin ku akwai kafirai, sannan kuma yana kallon da'abin da suke aikata. Wannan ta fuskar halitta kenan. Amma ta fuskar shari'a, shin Allah yana son kafirci? Ya yarda da kafirci? Shin Allah na son alfasha? Yana umarni da alfasha? Baya umarni da alfasha? Baya son alfasha? Baya son kafirci? Bai yarda da kafirci ba. Ga ayoyi guda uku. Aya ta farko, inna Allah la ya'muru bil fahsha, cikin suratul A'raf. Allah baya umarni da alfasha, kamar kinan da zina da shan giya da kisan kai da tata, duk Allah baya umarni da su. Ballantana shirka, ballantana munafunci, ballantana kafirci, Allah duk baya umarni da su. Sannan ga aya ta biyu, wala yarda li ibadihi al-kufr. Ubangiji ta'ala ya ki bai yadda ba bayin su kafirci. Kaga bai yadda ba ta fuskar shari'a bayin su kafirci. Baya umarni da alfasha ta fuskar shari'a. Ina fata mun fahimta. Sannan kuma ga aya cikin suratul Nahl, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Ba uku muke nan, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ba hari muke nan, nan yayi umarni da uku, nan yayi hani da uku. Umarnin da abin da ya umarni su guda uku dukkan su kyawawa ne. Yayi umarni da adalci, yayi umarni da ihsani. Ihsani iri biyu ne. Akwai ihsani tsakaninka da Allah, wanda shine ka bauta masa kamar kana ganin sa. Anta abu da Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Akwai ihsani tsakaninka da mutane, shine tallafawa dukkan wanda yake bukatan tallafawa, taimakawa dukkan wani gajiyayye, taimakon duk mai bukatan taimako. Ihsani zuwa ga mutane, kyakkyawar mu'amala da kyauta da taimako da agaji. Ihsani zuwa ga Allah, kadaita shi da ibada. To yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani, sai kuma wa ita'i dhil qurba. Sannan ya umarni mutum ya kula da dangi, dangin uwa ko dangin uba. Wannan dukkanin su an yi umarni da su. Kaga kyawawa ne. A kowane addini wannan abin kyakkyawa ne. Ban tsammanin za ka ce wa Kirista waɗannan ababen guda uku kyawawa ne ko munana ne? Ba sai ya baka ansa da cewa menene kyawawa ne. Gashi Allah ya umarni da su. Sannan wa yanha 'anil fahsha'i, Allah ya hana alfasha. Wal munkari, ya hana munkari. Wal baghi, ya hana al baghi. Lafazin alfasha da shi da al munkari dukkanin su munanan al'amura ne. Sai dai galibi alfasha ta fi muni saboda munkari. Ina ba ta fahimta. Yanzu wani ya zo ya sha giya, wani ya zo ya kashe mutum ya ɗauki dukiya, cikin su wanne fi muni? Wanda ya kashe kuma ya ɗauki dukiya ya fi muni saboda wanda ya sha giya kaɗai. Amma wanda ya sha giya sulki, to za ka iya sa wancan suna alfasha, ka sa wannan suna munkari. Saboda shi alfasha muninsa ya kai ko mutum baya da addini ya san ba a yi daidai ba. Ko mutum baya da ayar da ya haddace zai ji wannan abin bai kyau ba a cikin hankali. Ina ba da an fahimta. Wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi kalmar shahada, ya shiga musulunci, ya ce amma komai na musulunci zan yi kokarin yi, na bari in bari abu ɗaya ne wanda ba zan iya bari ba. Ya ce menene? Ya ce zina. Shi ba zai iya barin zina ba. Sai manzo Allah ya ce za ka so a yi da ƴarka? Ya ce gaskiya barin zina. Ƙanwar mahaifinka fa, ƙanwar mahaifiyarka fa, duk tsohon wata mace da take dangantaka da shi ta sama ko ta ƙasa, sai da manzo Allah ya tambaye shi za ka so a yi da ita? Yace wallahi ba zan so. Yace to haka mutane ma ba sa so a yi da nasu. Wanda za ka yi din nan da ita, kila ƴar wani ce, ƙanwar wani ce, ƙanwar mahaifin wani ce, ƴar mahaifiyar wani ce, haka 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 haka. Yadda kai ba ka so a yi da naka, su ma ba sa so a yi da nasu. Yace haka ne, yace haka ne, yace to ita ma zinab ba zan yi ba. Nabi. Kaga wannan a hankalta manzo Allah ya kawo masa abu. Idan kana ƙin abu, to ya kamata ka kiwa mutane wannan abu. To kaga ashe wannan alfasha ce, abinda ko da ba nafsi, hankalinka zai iya shiryar da kai zuwa ka gane muninsa. Ina ba ta fahimta. To wannan kaga ya zama alfasha kenan. To manzo Allah an saukar masa to an hana alfasha, an hana munkari, an hana albaghi. Albaghi shine zalunci, ta zalunci mutum game da dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa. Dukan waɗannan an riga an hana. To kaga wannan Allah madaukakin sarki yayi umarni da ababen nan guda uku ta fuskar shari'a. Ya hana waɗannan ababe guda uku ta fuskar shari'a. To kaga amma ya kaddaro wa duniya kuma dukan waɗannan din da wanda yayi umarni da su da wanda ya hana duk suna faruwa. A duniya akwai azzalumi, a duniya akwai mutunta, a duniya akwai yan fashi ko babu, a duniya akwai mazinata, a duniya akwai masu farna irin kaza. Amma haka Allah ya so, haka Allah ya tsara a yi ta fuskar shari'a. Amma idan mutum bai ya tambaye ka masu yin giya da suke sha, Allah ne ya kaddara su sha ko gashi ne ya kaddara, ba za ka ce me shi ya kaddara. Amma cewa shi ya kaddara su sha dan da ya ga dama da ba su sha ba, shi ya kaddara su yi kaza da bai ga dama ba da ba su yi ba, wannan zai zama hujja a gaban Allah ranar tashin kiyama? Ba zai zama hujja ba. To abin da haka Allah ya ga dama ya halitta duniya ta fuskar halitta. Amma a shari'ance baya son masu wancan barna ba sai masu ayyukan da'a. To a nan gurin amfanin gane wannan shi ne babba abin da ake so ka gane, kai dan adam da Allah ya halitta ka, abin da za ka yi hujja da shi ya zame maka hujja shi ne kaddara ta fuskar shari'a, ba kaddara ta fuskar halitta ba. Yayin da ka zo ka sha giya sai wani ce dan me ka sha giya, sai ka ce da shi Allah ne ya kaddaro ransa, wannan zai zama hujja a gaban Allah ran tashin kiyama? Sai ce kana maganar kaddara ta halitta kenan. Fada mun a shari'ance ina Allah ce ka sha? Zai ce in a shari'ance ne babu inda ya ce a sha, hasali ma ya hana. To za ka yi hujja ne da shari'a ba da me ba, ba da kaddarar halitta ba. To me yasa ake hujja da shari'a, ba a hujja da kaddara ta fuskar halitta, sai dai kaddara ta fuskar shari'a? Dalili a nan gurin shi ne duk abin da ya shafi kaddara ta fuskar halitta gaibu ne, gaibu ne. Amma abin da ya shafi kaddara ta fuskar shari'a ba gaibu ne, ba gaibu bane ba. Kai dan adam ba za ka yi hujja da gaibu ba, sai dai kai imani da shi. Amma abin da kake hujja da shi shine me? Shari'a da zahiri. Amma ba za ka hujja da gaibu ba. Ah, za ka zo ku ce Allah ne ya kaddaro wani yayi kaza. Daga baya na akan wannan abin na aikin da'a, sai ka ga ya zo a canza kuma ya yi aiki na barna kuma ya mutu a kai. Ko yana wannan abin na aikin barna, sai ya zo ya tuba ya aikin da'a kuma ya mutu a kai. Kaga lokacin da ka gan shi yana barna din nan, tsammanin wuta kake masa ko aljanna? Wuta. Daga baya sai ya canza, sai ya aikin da'a, zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba? Lokacin da kake yana da'a din nan, tsammanin wuta ko aljanna kake masa? Aljanna. Amma daga baya sai ya canza, ya yarda ya koma barna, sai kai sa masa rai kuma gaba da aljanna? A ce lokacin da kake zato ka iya zaton abu ba haka yake ba, dan kai baka san gaibu ba. To wannan Allah ya kawo ne dan ya bamu labari na wani bangare na gaibu, cewa shi ke sarrafa al'amura gaba ɗayan. Amma abinda za mu yi hujja da shi mu a matsayinmu na mutane shi ne kaddara ta fuskar shari'a, ba kaddara ta fuskar halitta ba. Kaddara ta fuskar halitta gaibu ne, amma kaddara ta fuskar shari'a kuwa abin ne na zahiri, ba gaibu ba. Kuma da shi za a yi min hisabi, za a yi maka, za a yi wa kowa hisabi ranar tashin kiyama. Ina ba ta fahimta wallahi. Abin akwai ɗan wahala, wai abin da kamar wahala gurguwa da auren nesa. To amma dai ina ganin an dai kusanto ma'anar koyaye. Walau sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim habiba wa ma anta alaihim biwakil. Ubangiji ta'ala ce da ya so ta fuskan halittansa da gaba ɗaya ba su yi shirka ba. Amma wa ma ja'alnaka alaihim habiba, ba mu turo ka don ka zanto mai gadi a kansu ba. Wa ma anta alaihim biwakil, kuma kai ba mai ba a sa ka zanto wakili a kansu ne da kasu yi sabo ba. Na
wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allahu 'aduwwan bighayri 'ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كمن لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون
وبنجي يتي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله كودين زاجين وطندا كافرين سيكي بوتاوا من دون الله با الله إذن كنت موند با مسلمي با ينا بوتاوا ونا أبو با الله لكي إيمان لسي با ينا كلنشي ينا بوتسا كذا كثير ذاك الرجيس فيسبوا الله عدوهم بغير علم sai su zagi Allah madaukakin sarki adwan saboda jahilcin su da gairi ilmin ba tare da ilimi ba ko kuma adwan bi ma'ana i'tida'an ma'ana dan saboda ta'addancin su sai su zagi Allah madaukakin sarki bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum kamar haka ne muka kawata wa kowane irin mutane aikin su wato mun kawata musu ta fuskar kaddara ta halitta kaga mutum yana ganin kyawun abin da yake kai tare da cewa abin da yake kai din barna ce kaga mutum yana ganin ingancin abin da yake kai na wani karkataccen addini ba addinin gaskiya ba ba wahayi da yake gaskata aqidun da ke cikin sa amma kaga mutum yana ganin ingancin sa shine kazalika zayyana li kulli ummatin amara wannan aya tana magana ne akan bai dace ba kaza ji addinin to amma a wani lokaci kuma akwai a wani wuri da dama daga cikin malamai suka ce wannan ana magana ne a inda musulmi suke da rauni ba su da ƙarfi ba shi dacewa ka aibata addininsu dai in sun tashi za su raba akan addininka ba shi dacewa ka aibata abin bautarsu dai in sun tashi za su raba akan abin da kai kake bauta a nan gurin sai ka zanto kai ka bude kofa aka aibata ma ubangiji ko aka dingina mana aka dingina masa na kasa ko kai ka bude kofa aka zagi addinin musulunci ko aka dingina masa na kasa da tawaya shine ma'anar aya wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adwan bighayri amma idan ya kasance daula ce ta musulunci a nan gurin wato ainihin babu idan kai bayanin kasawar addinin kafirai daula ce ta musulunci gari ne wanda musulmai ke da majority suke da tacewa suke da sulba suke da karfi dole zaka yi bayanin addinin musulunci a matsayin shi da nagartacce sauran addinan kuma ba nagartattu bane ka faɗi dalilin da yasa musulunci ya zama ingantacce da dalilan da yasa su waɗancan din suka kasa wannan sai jawo hankalin wanda Allah ya so shi da shiriya wanda Allah ya so shi shiga musulunci sai ya gashi da cikin addinin musulunci ina ba ta amfani a takaice dai ba daidai bane ba mutum ya zagi addinin su ba tare da an samu wata maslaha rajiha ba wato wani gyara mai rinjaye wanda kake da kyakkyawan zaton samuwarsa kila sai barna matukar kana ganin barna ce za ta faru babu wani amfani ka aibatawa addinin su ko ka zagi addinin su da wannan nake so in yi amfani da wannan dama in kira ga ƴan uwa da dama daga cikin matasa da suke zuwa kiyamun lai rahotanni sun nuna mana cewa idan an tashi daga tahajjud da daddare waɗansu sukan yi amfani da wannan dama duk inda suka ga wani sign board na wani coci sai su rusa shi ko su karya shi da sauransu ko inda suka ga sign board na wani wanda yake da su ke ganin kamar ba musulmi bane ba to a gaskiya wannan ba daidai bane ba kuma kuskure ne kuma banjin akwai wata rana daga cikin rane ko da muka taba yin umarni irin wannan adam ba sallahi dan wannan baya cikin da'awa sannan baya cikin abin da zai taimaka wa shi addinin musulunci abin da zai taimaka wa addinin musulunci ya za ka kiraye wanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci kuma kilan da za ka yi masa ya zanto ta fuskar halayyarka ɗabi'unka maganganunka ayyukanka gaskiyarka rukun amanarka da kwazanka da himmarka da kuma wa'azinka domin akwai bukatar kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ta dukkan waɗannan fuskoki kuna sanar da takardar da wani bawan Allah ya rubuto kwanakin baya wanda yake cewa ya ga totally akwai bambanci tsakanin abin da ake faɗa na musulunci da kuma abin da dama daga cikin musulmi suke aikata wannan gaskiya ne za ga waɗansu suna da'awar musulunci suna ƙarya suna sata suna shin solution suna waɗansu al'amura da ba su dace ba to kaga wanda ba musulmi ba in ya jahilci musulunci sai ya ɗauka kamar musulunci ne ba su dama su yi wannan abubuwan da suke wanda hakikanin gaskiya musulunci bai yi umarni da wannan ba bai umarni da zalunci ba, bai umarni da cin kayan maye ba, bai umarni da cin zali ko damfara ko sata ko sane ba. To dan haka a nan gurin da nake kira ga ƴan uwa musulmi cewa hanya mafi inganci ta kira zuwa ga musulunci da kuma tarawa addinin musulunci dimbin mabiya shi ne hanya ta maganganunmu da ayyukanmu da gaskiyarmu da rikon amananmu da kwazonmu da himmarmu sannan da wa'azi da faɗakarwarmu. Da haka muke kira ga matasa da suke irin wannan halayya da Allah su yi tsoron Allah su daina baya cikin maslaha na da'awa ko ciyar da musulunci gaba irin wannan abu da suke yi. Ubangiji ya ce kazalika zayyana likulli ummatin amala, kamar haka ne muka kawata wa kowaɗansu wani irin mutane ayyukansu. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, sannan kuma ya zuwa ga ubangijinsu ne makon masa take zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa. Ubangiji ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim, sun yi rantsuwa da Allah, jahda aymanihim makular rantsuwarsu, kololuwar rantsuwarsu. Me ake nufi da cewa sun yi rantsuwa da Allah kololuwar rantsuwarsu? Wato kafiran Makka da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da Allah a matsayin Allah, kuma sun yarda shi ne mafi girma cikin ababen bauta, amma yana da abokanan tarayya ƙanana na ƙasa da shi. Su waɗannan abokanan tarayya ba daidai suke da shi ba wajen girma, ya fi su girma. Amma idan an tashi roƙo su ake roƙa, su kuma sai su isar da buƙatar mutum zuwa ga wajen babban su ƙanana. Wannan ita ce aqidarsu. Da haka suke da rantsuwa kala biyu. In sun tashi rantsuwa ƙarama, sai su rantsa da Lata, su rantsa da Uzza, su rantsa da Manata, su rantsa da Hubal da dukkan waɗansu gumaka da suka yarda da su. Amma idan suka tashi babban rantsuwa, to sai mutum ya ce na rantsa da Allah. To ya duk ƙarfi kenan, ya san ba rantsuwa da take da girma. Wato su a aqidarsu waɗancan ba sa'annin Allah bane ba, da Lata da Uzza da Manata duk ba sa'annin Allah bane, kasa suke da Allah. Amma dai matsalar shi ne ba yanda za a yi ka kai ga Allah sai ka fito wajensu. Da haka suka ce ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ba abin da samu ke bauta da musu sai dan mu yi kamun kafa da su, su kusanta mu zuwa ga Allah, su kusanta mu zuwa ga Allah. Haka suke faɗa, wai a kusanta su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan kuskure faɗin cewa muna bauta da musu don su kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To da haka a nan gurin sai Ubangiji Ta'ala ce wa aqsamu billahi jahda aymani, sun yi rantsuwa da Allah wanda ita ce kololuwar rantsuwarsu. Wannan sai baka fahimtar akwai rantsuwar da ba kololuwa ba wanda ake yin ta kasar rantsuwa da Allah kenan. Da suka rantsa da Allah akan mai suka rantsa, la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha, in har wato ainihin aya za ta zo musu, abinda ake nufi da aya a nan gurin mu'jiza, in har wata mu'jiza za ta zo musu cikin irin mu'jizar da suka nemi manzon Allah ya kawo musu, la yu'minunna biha, za su yi imani da ita kuma su gaskata manzon Allah a matsayin annabi. Wato sun sharɗa cewa idan har ana son mu yi imani to a yi mana kaza a yi mana kaza. Waɗansunsu sun nemi a mai da dutsen Safa a matsayin zinari, dutsen Marwa a matsayin azurfa. In har dutsen Safa ya rikide ya zama zinari, Marwa ya zama azurfa, to za su yi imani da manzon Allah. Waɗansunsu sun nemi cewa me zai hana wato ainihin a ga cewa Makka yadda take cikin sahara da duwatsu babu ruwa, ko ina ka duba ka ga mare-mare na ruwa da idanu na ruwa cikin garin Makka ba sai ka tona rijiya mai zurfi da yawa ba. Waɗansu sun nemi cewa shi manzon Allah ɗin alamar shi annabi ne a ganshi da gida na zinari, zinari da zinari, gold da gold, za a yi gida da shi. Waɗansu sun nemi cewa in har akwai buƙatar wato su shiga musuluncin, to akwai buƙatar wato mala'iku su sauka daga sama suna ba da shaida cewa abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne. Wannan dukkansu ayoyi ne suka ne, kamar da suratul Isra'il suka ta yi bayanin wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-sama'a kama za'amta alaina kisfan aw ta'ti billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhruf aw tarqa fi as-sama'a ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله يقول سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. ابن في دي سن ما كاو ايه ايرن wannan dan su imani shi ne Allah ce wa qasamu billahi jahda imanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha, wa idan aya irin wanda suka nema ta zo musu to za su yi imani da ita. Da Allah ce kul katir innama al-ayatu inda Allah lamarin zuwan ayoyi a hannun Allah yake ba a hannun shi manzon Allah ba shike da ikon ya kawo wa kansa mu'jiza lokacin da ya ga dama ba ba shike da ikon ya kawo wani gagar koyo ba a lokacin da yake so wa ma yus'irukum menene ke jan hankalinku har ku yi rantsuwa akan cewa in an kawo za ku yi imani din ai wa ma yus'irukum aymanakum ko kuma wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun menene ke ba ku tabbas cewa annaha lalle idza ja'at idan ayoyin sun zo yu'minuna su wadanda suka nemi a kawo ayoyin za su yi imani sai zanto ladin nan sai lace ko za'ida annaha idza ja'at yu'minuna kenan ba na ba la yu'minuna ba kamar da aka ce la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا اقسم بالنفس اللوامه فلا اقسم بمواقع النجوم لا اقسم بهذا البلد فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله تعالى الا اي ليعلم اهل الكتاب الى بدان فهمت لا انا قالت اتكلم القران لتوكيد المعنى دنكرف بمعنى بعد النف معنى التاصيل ده اكثرت على العرب شنو معنى وما يقولكم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وبنجل تعالى منا جويا زكاة وأبصارهم دجننس كما لم يؤمنوا به أول مرة كما يدبس إيمان دسي القرآن بقى كلام فاجي ونظرهم سيم برس في طغيانهم أتكين إيمواد سيئي يأمهون سنا كيفو كيواد فوموا وتسرس على الكبل ربي وانا آية أقوم بندلوا أكان تفزك التفسير انت waɗansu malamai suka ce wato rabinta yana magana akan al'amura na duniya rabin kuma yana magana akan lahira wa nuqallibu afidatahum wa absara wannan a ranar tashin kiyama za mu rinka jujjuya zukatansu da gannansu akan azaba akan wuta idan an juya nan ya sha azaba a sake juya nan ya sha azaba shi ne nuqallibu afidatahum wa absara ranar tashin kiyama kama lam yu'minu bihi awwal marra irin yadda ba su yi imani da alkur'ani ba a nan gidan duniya wani zaruhun kuma muka bar su a nan duniya ɗin fi ɗuhu ya nihin a cikin timuwar da suke ya mahuna suna kai kogo kaga nuqallibu afidatahum wa absarahum wato ranar tashin kiyamaki wani zaruhun fi ɗuhu ya nihin ya mahuna a nan gidan duniya ke rabin a nan duniya rabi a can lahira kamar da Allah ce wujuhun yawma idzan khashi'a amilatun nasiba kaga wujuhun yawma idzan khashi'a a duniya kenan ko a lahira a lahira amilatun nasiba a duniya kenan ko a lahira a duniya ina fata an fahimta rabi duniya rabi lahira wato za ga wadansu fuskoki suna cikin kaskanci wato a ranar tashin kiyama kenan amilatun nasiba sun yi aiki na wahala sun gaji a nan gidan duniya amma tunda ba kan shari'a suka yi aiki ba za a ba su rada ba tasla narun amin waɗansu malamai suka ce a duk ayat tana magana ne akan abin da yake faruwa a nan gidan duniya wa nuqallibu afidatahum wa absara za mu kautar da zukatan mutane mu kautar da gannansu daga siriya kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da alqur'ani ba a karan fari da aka isar musu da shi aka yi musu wa'azi ba su ji ba ba su yi aiki da shi ba to daga baya ko sun so suna son su siriya ko sun zo za su shirya sai Allah ya kautar da zuciyarsu ba za ta gane gaskiya ba ya kautar da gannansu ba za su ga gaskiya gani nabi ba shine wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim yamhun ayat ba
law annana nazzalna ilayhim malaa'ikata wa kallamahum al-mauta wa ansharna 'alayhim وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
وبنجد شيء ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة إن دعتي زام السوكر ذكر ملائكو قباتها وكلمهم الموتى kuma su waɗannan kafare da ake magana a kansu matattu su tashi su yi musu magana wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan kuma mu tayar musu da dukkan wani halitta da ya taɓa mutuwa a da cikin mutum ko aljan ko dabbobi qublan gashi suna gani kiri da muzu da idansu dan su bada shaida cewa akwai lahira kuma su bada shaida cewa in an mutu din za a iya tashi. Allah ce ma kanu da yuri ba za su taɓa yin imani illa an yasha Allah sai fa yin Allah ya ga dama walakinna aktharuhum yajhalun domin da yawan su suna jahiltar hakikanin Allah ko hakikar addinin musulunci yake wato kenan anan gurin ana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da dukkan wani mai wa'azi cewa aikin ka shine kai wa'azi amma shiriya a hannun Allah madaukakin sarki take kai dai kada ka gajiya kada a samu ragwanci ta tare da kai wajen wa'azi da fadakarwa da karantarwa amma ƙara tashiriya din a cikin zukata wannan a hannun Allah yake ba gwanin sarka bace ba dabararka bace kuma duk yadda kai wa'azi duk yadda kake da gwaninta akwai waɗanda Allah ya riga ya tsaro ba za su yi imani ba wannan babu yadda ka iya haka za su kuma za su yi imani domin inda za a tayar da dukkan mala'iku su ba da shaida a tayar da duk wanda ya taɓa mutuwa da ya ba da shaida ma kanu liyuminu ba za su yi imani illa an yasha Allah walakinna aktharuhum yajhalun. Allah ce وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi yan adawa shayatin al-ins wal-jin shaytanu daga cikin mutane da shaytanu daga cikin aljanna manzo Allah na kokarin yada da'awa suna kokarin hana ta yaduwa din annabi na kokarin wa'azi da fadakar da mutane su kuma suna kokarin dakile mutane su hana su bin shari'a cikin shaytanun mutane da shaytanun aljanna yushi ba'dhum ila ba'd sashinsu yana yawa sashi wahayi abinda ake nufi da wahayi a nan wurin waswasa wato suna musayar ra'ayi da juna tsakanin aljanu kangararru da kuma mutane kangararru suna musayar ra'ayi kan wata hanya za a bi a kawo wa da'awa cikas suna canjin dabaru da salon yakar da'awa da juna ko suna taimakon juna ta hanyar da suka sani ko ta hanyar da ba su sani ba to kaga nan yana akwai shedanu cikin mutane akwai kuma shedanu cikin aljanna manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ingantacce yace ma minkum min ahadin illa wukila lahu qarinuhu min aljinn cikin ku babu wani halitta Fatiha ko wanda aka wukilta akan shi yana tare da shi cikin aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ma akwai aljannan da aka wukilta shi akan ka manzo Allah yace wala ana illa anna Allah ta'ala a'anani alayhi fa aslama wala ya'burni illa bikhair sai dai ni Allah ya taimake ni akan aljanina sai musulunta da haka baya mun umarni sai ni kirci ma'ana aljanin da aka wakilta musu sai musulunta amma mu aljanin da aka wakilta mana fa kila musulmai ne kila kafirai ne in musulmai ne kila fasikai ne kila masu da'a ne gaibu ne ba mu sani ba mu iya cewa kafirai ne gaba ɗayansu mun yi ganganci ba mu iya cewa musulmi ne gaba ɗayansu ko fasikai ne ko azzalimi ne ko adalai ne ta iya yiwa ɗaya daga cikin waɗannan kasusuwan ne ina fata an fahimci kaga shayatin al-insu wal jinni kenan yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura aljannu sukan hadu a koyaushe su rinka tuntubar juna yau mutum nauka halakar suna tuntubar juna kowa na bada labari da rahotanni kuma a kowane yini shaytan na kafa wata kujerarsa ta sarauta akan teku ya tsaya ya karɓi rahotanni daga wajen aljanu suna ba shi bayanin adadin mutanen da suka halaka wane ce ainihi yau ina tare da wane ban bar shi ba har sai da ya zina wane ce ainihi yau ina tare da wane ban bar shi ba har sai da ya sha giya wane ce sai da na sa wane ya kusan kai wane ce har sai da na sa wane ya saki matarsa to ciki dai waɗanda yake baiwa wato kambe na girma shi ne wanda ya saki matarsa duk aljanin da har ya kai ya yi ƙoƙarin da ya raba wane da wancin to wannan ko cikin aljanu ba ƙarami fitinan nan aljanu ne sai shaidan ya sa masa kamban sarauta a kansa kamar yadda hadisi ya nuna to kaga shayatun al-jins kenan ubangiji ta'ala ya jarrabe mu da su a cikin rayuwa shaidanun mutane da shaidanun aljanna yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura suna yi wa juna wahayin
kayatattun zance gururan dan su mutane shine mutum ya kawo magana ta ƙarya amma yayi mata kalliya da zance mai kyau har ka karba an fahimta ku walau sha rabbuka ma fa'alu inda ubangijinka ya ga dama da wasu aikata ka wato ya riga ya kaddara haka ta fuskar halitta fadarhum dan haka kiyalisu wa ma yaftaruna su da irin abin da suke kagowa na ƙarya din ko kuma na abin da yake ba daidai ba ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
ولتصغى إليه لفظ إليه ضمير النفوم هذا ذكر في القول سيوانتا كايتا تنزنتي da wanda yake kan farnar da ya kago shi ya kawata shi dan ya ja ta kan farnar da yake kai wali tasba ilai mun kaddara haka domin afidatul ladina la yu'minuna bil akhira zakatan wadanda basu imani da lahira ba tasba ilai su karkata zuwa ga wannan kayataccen zancen su wannan zancen da aka kayata aka koda ƙaryar da aka koda sai ta burge su an gane ku wali yardahu karfe ka ga sun yadda da zancen وليقترفوا ما هم مقترفون sannan kuma kaga suna ci gaba da kago abinda suke kagowa ko suna ci gaba da aikata abinda suke aikatawa waliyaqtarifu ay waliyaktasibu ma hum muktasibun al-iktisab shine abinda ke kira tsuruwuri aikata abu wato dan su ci gaba da aikata abinda suke aikatawa wanda suka gina shi akan wancan kayataccen zance wato ainihin da aka faɗa musu a takeice dai waɗannan ayoyi wato suna nuna cewa yayin da kake da'awar gaskiya dole kai da akwai da'awar bata kuma a gefen ta da'awar bata nan kuma tana da gwanaye masu iya magana su ma za su kare to sai dai kuma shi kayataccen zance ko da wani lokaci lokacin da aka yi shi ne zai burge amma in an nutsa gaskiya za ta zubaina a matsayin gaskiya sannan kuma kai kai wa'azi wa'azinka wato ibada ne kai amma shigar da shirya a cikin zukatan bayi wannan ko a hannun Allah madaukakin sarki yake shiga yanzu wani rubutu mana na takardar yake cewa juma'ar da ta wuce wani fasto ya shiga cikin addinin musulunci sakamakon sauraron wannan wa'azi kun sa a wannan shekarar mun keto ayoyi da suka yi magana akan annabi Isa akan Maryam ko muka bayyana matsayinsu yadda ubangiji ta'ala bayyana cikin alqur'ani wanda na tabbatar da dama daga cikin kristoci kila ba za su yi tsammanin haka annabi Isa yake da matsayi cikin alqur'ani ko yadda Maryam take da matsayi a cikin alqur'ani ne girma to kaga wannan shine asalin wa'azi na gaskiya kayi bayani li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shiryu ya zanto hujja aka gamsar da shi shiryu ba wai tsorata shi akai ko razara shi akai ba wanda kuma zai ci gaba da zama akan kwata to ya san dai an isar masa da hujja amma shi ne yake da wadansu bukatu da yake ganin yana so su biya a addinin da yake kai idan ya shigo musulunci ba za su biya ba to wannan babu yadda ka iya da shi bukata shi ta dan adam san zuciya ne na dan adam ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya kuma ka ba mu ikon kauce masa fatan mu wannan dan uwa Allah ya tabbatar da shi kan addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da shi akan addinin musulunci gobe idan Allah ya kai mu da yamma shine zan yi sallama da mu a tafsirin bana gobe da yamma idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mu